من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامي أنفاني دوان نداما ميوا جونا مغاتا أديدي وانا لوكا تشيو دموكي لياغ وطن درجة وطن الفرما وطن رمضان نونا شيكالر هجرة دبو دير اللي هو دود أربع عند باقوي وديزو ديدي دغو مشا تقوس غوطن بيو ميلادية شيكالر دبو بيد عشرين دشدا awannan sammako zamu yi amfani da wannan dama mu yi karatu na takaitaccen lokaci ba tare da an uzurawa ɗan uwa ba, kuma kasancewar waɗannan kwanaki ne na nutsuwa da mayar da hankali da kuma yarda da sauraro. Zuciya ta riga ta yarda dukkan wani mumini mai hankali ya riga ya sallama tunaninsa da gabansa zuwa ga Allah madaukakin sarki. To sai mai amfani da wannan damar mu dan saci tunani na ƴan uwa, idan ya dace in ce sata, wato ai amfani da damar a ja hankali a shigar da ilmummuka masu amfani wanda ba irin wannan lokacin ba, ba lallai mutun ya nutsiya mai da hankali ba. A wannan masallacin muna da dama wasu ɗan kofis na littafin Alamu Sunna Al-Manshura li'itiqadi ta'ifatin Najiyatin Mansura na Sheikh Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, littafin da ya yi shi akan aqidar Ahlus Sunnati Wal Jama'a, kuma ya tsara shi akan tambaya da amsa, ya gina shi bisa tambayoyi 200. Sai nake so idan Allah ya ba mu iko kullum mu karanta ko tambaya ɗaya ko biyu gudun abin da ya sauka ƴan mintuna 10-15 a marmarce mu tashi. Idan muka tura da yawa insha Allah ta'ala za mu ɗauki abubuwa masu amfani sosai. A gabanin na fara karatun littafi yau, kasancewar rana ce ta farko kuma an tashi da azumi, yana da kyau ɗan yi tsokaci musamman akan abin da ya shafi tashi da azumi. Yawanci 29 ga watan Sha'ban akan ga wata a sanar da cewa an ga wata. To a tsari irin na ƙasarmu, wani lokacin labarin watan ba zai zo da wuri ba. Sannan a tsari irin na al'ummarmu, bisa al'adarsu, wani baya mai da hankali ya iya sanin me ake ciki, sai je kwanta ma ya bacci. Wani ma sai ya ce to shikenan, in an tashi da azumi ina yi, in ba a ga wata ba shikenan, sai kawai ya kwanta. To wannan ibadar ba haka take ba. Zancen ka ce in an ga wata, to in ba a ga wata ba bai taso ba, kawai kana da masaniyar an ga wata, kana da masaniyar za ka yi azumi tun kafin alfijir, ka ɗaura niyya za ka yi azumi, ko ku baka sani ba balle ka yi niyya, ba a raba hankali. Duk wanda bai sani ba ya kwanta ya yi bacci kuma aka ga wata bai samu labari ba, kuma ba a tashe shi cikin dare an gaya masa ba, har sai asuba ya fito masallaci sai ya ji liman yana cewa an tashi da azumi, to baya cewa inni idan sa'im, baya cewa to indai haka ne ni ma na ɗau azumi. A ba a ɗaukan azumin farilla da asuba, ba a ɗaukan azumin farilla da safe. Manzon Allah sallama ya ce la siyama liman lam yubayyit siyama min al-layl, babu azumi ga wanda bai kwanda niyyar azumi ba da daddare. wanda bai kon da niyyar zai yi azumi ba to babu azumi gare shi ma'ana azumin farilla abinda ake nufi da kwana da niyya kuma shine koda kuwa kafin alfijir ya keto ne da kiftawar ido ka samu labarin wata ka kuduri niyya a ranka cewa za ka yi azumi koda iya wannan ne baka kurburuwan komai ba baka yi komai ba to shikenan yanzu samun labarinka da aniyarka ya riga da ya tabbatar maka da azuminka sai ka dauki azumi amma idan baka da labari sai da alfijir ya riga ya keto to ba a kulla niyyar azumi bayan alfijir ya keto to abin da ake nufi da kwana da niyyar ba ana nufin wai tun daga insha ko tun da magariba sai ka kwana da niyya ba haka ake nufi ba ma'ana ka samu niyyar azumin kafin alfijir shine kwana da niyya in alfijir ya riga niyyarka to baka da azumi to wannan shine wajibin da ya kamata mu sani mu sanar da iyalanmu mu gyara iyalanmu su gyara amma azumin nafila shi ana iya daukan sa da safe ana iya daukan sa da hantsi ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo gida gari ya waye har an zo magana karyawa ya shigo ya tambayi matan gidan yace me kuke da shi yau na abun karyawa suka ce yau kan fa hakan take ba mu tashi da komai ba sai ce inni idan sa'imu to in dai haka ne na dau azumi shikenan sai ya wuce da azumin sa to saboda wannan na nafila ne amma na farilla shi sai an dauke shi da daddare sai dai abinda zan cikata da shi wanda haka ta faru da shi bai dauki azumin da daddare ba har sai da gari ya waye ko da asuba sannan ya samu labari to shi kuma fa wajibi ne ya kame bakinsa har rana ta fadi don bai halatta ba yau wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira yau ya ci da rana ko ya sha da rana a wannan ƙasar tamu Najeriya karanka ta kafa ya halatta ba wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya ci abinci da rana ko ya sha ruwa da rana sai in mai uzuri mace mai haila ko matafiyi ko marar lafiya ko mahaukaci marar hankali da waɗanda aka sanye musu aka ba su uzuri da haka ko da a ce bai tashi bai san da azumin bai waye gari sai ga ana azumi shi aka ce masa ba shi da azumi to ba zai ci gaba da ci yana sha ba saboda shi wannan watan yana da wata alfarma ce ta musamman mutum yana kamewa ne don alfarmar wata haka malaman fiqh suke cewa alfarmar watan watan yana da alfarma ba a ci ba a sha wato kamar rasar kunya ne shi yasa wanda ya karya da gangan musamman mai iyali ya tara da iyali da gangan kun ga yadda manzon Allah sallama ya masa hukunci sai ya yi kafara kafaran nan yanta wuyaye ko kuma azumi na wata biyu a jere ba kakkautawa ko kuma ciyar da miskinai 60 madadin azumi daya da ya keta alfarmarsa wasu malaman fiqh suka ce to ba wannan abin da ya faru kenan ga wanda ya tara da iyali ne wato episode din faruwar abin da shi ne amma fa tunda alfarmar wata ne duk wanda ya keta alfarmar ko ba da iyali bane ko da abinci ne ko da ruwan sha ne da gangan ya karya to rasar kunya ne da tsiwa yayi wa wannan wata mai alfarma shi kuma watan Allah ya masa alfarma da ba zai dauki tsiwa ba ba zai dauki rasar kunya ba haka duk wanda ya haka ko da ruwan sha ne ko da abinci ne to wannan kafara ta kama shi madadin azumi daya sai yayi azumin wata biyu a jere ba kakkautawa ba daga kafa saboda darajar da yini yake da shi a wannan wata dan haka dukkan wanda kuskure yasa ba shi da niyya to zai kame har zuwa faduwar rana ba ci ba sha har zuwa faduwar rana bayan Ramadan kuma zai rama shi wannan girmama Allah ne da girmama abin da Allah ya girmama zalik wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih duk wanda ya girmama abin da Allah ya girmama to yafi masa alheri a wajen ubangijinsa zalik
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب duk wanda ya girmama abinda Allah ya kafa shi a matsayin sha'ira a matsayin addini to lalle alama ce ta jin tsoron Allah Allah ka mana arzikin tsoronka zamu amfani da wannan damar mu fara karatu a littafi kuma wannan ba zai hana duk san da muka zo inda mu karatu littafin kuma inda wani tsokaci akan abin da ya shafi azumi sai mu gabatar sai kuma mu karanta tambaya a cikin littafi insha Allah ta'ala to babu katar na koma karanta muqaddimar da malam yayi ta wannan littafi mai albarka kai tsaye zan tafi zuwa ga tambaya ta farko da malam yace ma awwalu ma yajibu ala al-ibadi malam yace menene farkon abin da yake wajaba akan bayi kaba kamar mai ahlar yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi farkon abin da yake wajaba akan mukallafi shine baligi mai hankali haka mai ahlar yace sai ce tashihu imanihi ya inganta imaninsa to da ya faɗi haka wannan tashihu imanihi din mai ahadari da ya faɗa ai karatu ya dunkule a wajen din littafin nan shine tashihu imani gaba ɗayan littafin nan yana cikin ma'anar tashihu imanihi saboda shi mai ahadari ba magana zai yi akan imanin ba magana zai yi akan sallah dan haka da yace tashihu imanihi sai ya aje wannan karatun a wajen iya wannan ya ishi mai hankali wai ruwa cikin cokali in ka san mai fashin baki sai maka fashin baki akan tashihu imanihi amma shi littafin sa magana ce akan farilloli da sunnoni da mustahabbai shi yasa yace thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi ka ahkami salati wasiyami wa taharati wa kaza saboda abubuwan da shi zai yi magana akai kenan sai ya fadada akan su amma magana akan menene farkon abin da yake wajaba akan baligi mai hankali in ka so ka ce farkon abin da yake wajaba akan taliki in ka so ka ce farkon abin da yake wajaba akan bawa menene awwalu shay wato mecece mas'uliyya ta farko ta dole akan ka wannan tambayar ya kamata kowa ya kansa na samu kaina a duniyar nan gani nan ban san san da aka haife ni ba gani na kawai nayi amma har yau dinnan ina numfashi ina ji ina gani ina tafiya ina daga hannu ina magana ina kaza na kwanta nayi bacci na tashi na ci na sha nayi bayan gida nayi fitsari gashi nan dai alfarma kala 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 har wata rana sai a ce yanzu dalili yayi dalili na fadi na mutu to duk mai hankali yayi nazari da ka gina gidanka ka san me yasa ka gina ai da ka sai gona ka san me yasa ka sai ai da ka kai kele dinka maka riga ka san me yasa aka dinka maka riga ai saman nan ai kasan nan a halice ka a maka waɗannan baiwar gaba daya a ce wanda yayi wannan shi kuma haka a banza yayi ba ma'ana ba manufa kai ka san kai saboda wani dalili ai ka san duk abin da zaka yi duk abin da zaka mallaka duk abin da zaka samar kwarin sa da muhimmancin sa da ingancin sa bai yi halittar ka ba bai yi sama nan ba bai yi kasan nan ba to in naka yana da ma'ana to na wanda yayi sama yayi kasa yayi ka ya fi ma'ana dan haka dole mu tambaye kanmu me yasa muke rayuwa da haka menene farkon abin da yake priority yafi muhimmanci mu bada mu mai da hankali akan sa sama da komai a wannan rayuwa jama'a ana kwacewa Allah hakokinsa da ƙarfi to gashi tambaya ta farko menene farkon wajibi akan bayi jawab amsa tace awwalu ma yajibu ala al-ibadi farkon abin da yake wajaba akan bayi معرفة الأمر الذي خلقهم الله له سنة شيني سنة الأمر عند الله يحلي تشيسو ذو منسى وأخذ عليهم الميثاق به سنكما يأوكي القوري سكت أوكي القوري سود شيء كما يكرق مثوانا القوري سنة دوانا أبو أي الله يبام لابارك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari da ƴaƴan Adam gaba daya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, bayan Allah ya halicci annabi Adam, an shafa gandan bayan annabi Adam dukkan wani tsatso da zai zo daga annabi Adam sai da ya bayyana. Kaga ba za a ce baka nan ba, ba zan ce bana nan ba ka ce baka nan ba, duk tsatson annabi Adam sai da ya bayyana. Ubangiji ta halace alastu bi rabbikum, ba ni ne ubangijinku ba, ba ni ne mahaliccinku ba, ba ni ne masarauci mamallaki akanku ba. Qalu bala, dukkan halittu muna ciki. Muka ce ya ubangiji mun shaida kai ne ubangijinmu. Mala'iku suka ce shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina. Mala'iku suka ce to mu shaidu ne, kar a zo ranar alqiyama ku ce ba ku san an yi wannan ba. Tare da haka aka biyo da annabawa da manzanni su rika tuna mana an yi wannan, aka ba mu alqur'ani yan ana karantawa cewa an yi wannan fa. Kar ka je ka tsaya ka ce baka san an yi ba. To shine menene abinda Allah madaukakin sarki ya halicce ku domin sa? Menene abinda Allah madaukakin sarki kuka kulla yarjejeniya da shi a kansa? Wa arsala bihi rusulahu ilaihim, sannan sanadin sa ne Allah ya aiko manzanni zuwa gare su. Duk wani manzo da kaji an ce ya zo, sanadin wannan abu ne. Duk wani annabi da kaji an yi, a ce ma annabawa guda ɗari kaza, manzanni guda ɗari da kaza, dukka gaba ɗaya an turo su ne su kawo wannan saƙon da aka halicce ka dominsa. Wa anzala bihi kutubahu alaihim, duk littattafan da Allah ya saukar zuwa ga bayinsa saboda wannan dalilin ne. Wali ajalihi khuliqatid dunya wal akhirah, kuma dalilin wannan ne aka halicci duniya da lahira. Dalilin wannan ne aka halicci duniya da lahira. Kaga daga nan zaka fara wayewa, baka cewa in an halicci duniya dan manzo, a'a wannan yaran cikin gari ne, ba na littafi bane. Kai ma inda kai tunani kai tsamdarin ka kai amfani da hankalinka, za ka ga cewa wannan yaran ba daidai bane. Cewa an halicci duniya dan manzo, mai duniya da lahira, wanda aka yi duniya domin sa, aka yi lahira domin sa, a'a wannan kuskure ne, ba kai kyakkyawan tunani ba irin hankalin da Allah ya ara maka. Ka manta aiko shi akai dan sako ne, ka manta dan sako ne, dan sako me ya kawo? Wala bai kawo, wala bai kawo. Da haka shi ma ɗaya ne cikin ƴan sako ɗari da wani abu, ko ɗari ɗaruruwa shi ma a cikin su yake. Mala'ikun da ya halitta, da Allah ya halitta wanda ba wanda ya san yawan su sai shi, kuma yawan su ya dankari sama har sama, wani lokaci tana yin ƙara irin yadda mota in ta yi lodi take yin kikir kikir saboda nauyin mala'iku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama ya dace sama ta yi ƙara, saboda babu gurbin ajiyar tsumagiya ko gurbin ajiyar yatsa face akwai wani mala'ika ko yana ruku'u ko yana sujada tunda aka halicce shi har zuwa tashin alkiyama. Da haka wannan hidimar da Allah ya yi don me ya yi? Ka ce don wani annabi ya yi ko don wani manzo? A'a, kamar da hankali. To wani yare ne wanda tsananin shauƙi da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama ta sa aka maƙala masa wannan haƙƙi, amma na Allah ne. Me ye dalilin da ya sa aka halicci duniya, aka halicci lahira? Wal jannatu wan nar, sannan kuma ta dalilin sa ne aka halicci aljanna, aka halicci wuta. Dalilin wannan al'amari duk fa malam bai faɗe shi ba, wannan al'amari dalilin sa ne aka halicci aljanna, aka halicci wuta. Aljanna sakamako ga waɗanda suka bi, wuta kuma sakayya ga waɗanda suka yi taurin kai suka bauɗe. Wabihi huqqatil haqqa, ko haqqatil haqqa, dalilin wannan saƙo ne alhaqqa, mai aukuwa ta auku. Wa waqa'atil waqi'a, amma mai aukuwa ta auku, mai kwankwasa ta yi kwankwasa, mai aukuwa ta auku, da wannan dalilin ne. Ma'ana alkiyama ke. Ita ce mai kwankwasa. Kiyama ita ce mai aukuwa. Duka wannan da alhaqa da alwaqi'a sunayen alkiyama ne. Wa fi sha'anihi tunsabul mawazin. Dalilinsa ne ake kafa ma'aunai na awon ayyuka. Randa Allah zai ci tsiya ya halarta bayan ya hallara bayansa ayi awu. Awun aiki a cike ne. In khairan fa khairan in sharran fa shar. To duk wannan dalili ne zai sa a kafa mizani ana au. Wata tatayar suhuf. Kuma dalilin wannan al'amari ne za a raba littattafan aiki. Akwai lokacin da Allah in yi hallara bayansa alkiyama za a watsa takardu. Masu cafkewa da hannun dama da masu cafkewa da hannun hagu. Waɗannan takardun takardu ne da suke kunshe da ayyukan mutum da sakayyarsa. To dalilin wannan al'amari za a yi wannan hidima. Wa fihi takunu shaqawatu was sa'ada. Kuma dalilin wannan al'amari ne za a yi tsiya, za a yi arziki. Wasu za su tsiya ce, wasu za su zama masu arziki. Tsiya da arzikin duniya magana ce ta taro da sisi, amma tsiya da arzikin lahira fa magana ce ta wuta da aljanna. Wanda ya tsiya ce a lahira, wuta zai tafi. Wanda ya arziki a lahira, aljanna zai tafi. Don haka maganar wane ya tsiya ce, wane ya rabauta ya yi arziki a lahira, dalilin wannan al'amari ne. Wa ala hasabihi tuqsamul anwaru. Kuma gwargwadon wannan al'amari ne ake raba haske ranar alkiyama. Za a tashi alkiyama ga duhu, ga abu kamar rami, ga ƙawalwalniya, ga shi nan abubuwa. Abinda zai jagoranci mutum shi ne haske. Wannan hasken kuma yana tare da shi idan Allah ya bashi. Don haka gwargwadon wannan al'amarin gwargwadon haskenka ranar alkiyama. Gwargwadon wannan al'amarin gwargwadon haskenka. Kar a zo ana zaruna na kuta bismin nurikum. Tilar ji'u wa ra'akun faltamisu nuran. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qablihi al'azab. Sai dai a riƙa kallon haske a wajen wasu. Don kuma duhu ana tsoron taka gaban menene ba a sani ba. Saboda wuri mai hatsari kuma tuciya cike da tsoro. A dinga cewa masu haske ku jira mu, mu ma mu dan dosana daga haskenku. Sai Allah ya sa mala'iku su ce a'a, ku koma baya in zai yiwu. A can ake ɗauko hasken. Zai yiwu a koma baya? Ba a koma baya. Kuma hasken kowa gwargwadon wannan al'amarin ne. Wani haskensa ɗan kaɗan yana kallo ɗan kaɗan ɗan kaɗan. Wani kuma haskensa a yalwace, wani kuma haskensa a wadace, wani kuma haskensa haka, gwargwadon haka, gwargwadon wannan al'amarin ne. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Duk wanda Allah bai sanya masa haske ba, to ba shi da haske. Ba a tsaya, ba a ara, ba a alfarmarsa. To malam ya gama wannan tambayar ta farko bai faɗi meye ba. Bari mu tambaya ta bi mu gani. Ma huwa zalika al-amru alladhi khalaqa Allah al-khalqa li ajalihi. Tambaya ta bi tace menene ni wannan al'amarin ne? Alladhi khalaqa Allah al-khalqa li ajalihi, wanda Allah ya halicci halittu domin sa. Mun ji dukkan abubuwan da wato waɗannan wannan al'amarin ya sabbaba su. To menene shi? Qala Allahu ta'ala. Sai malam da tashi ba da amsa, kai tsaye sai ba da amsa da aya. Allah madaukakin sarki ya ce, "Wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Yana daga cikin tsarin malam a wannan littafin.
tsari mai kyau, duk wanda ya bibi wannan littafin a hankali, ko tunda karatun ba mai kosarwa ba ne, na ɗan lokaci ne takaitacce, yake saurara, to zai ji duk abin da za a yi magana a kansa da dalili ne, aya ne hadisi ne. Sai ya zama lokacin da aka karanta littafin gaba ɗaya, to kana da aƙidar Ahlus Sunnati wal Jama'a da dalilansu. Ba rufa rufa. Gashi nan amsar. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين الله yace ba mu halicci samai da kasai ba da abin da ke tsakanin su kage ya hada komai kin la'ibin muna masu wasa ba mu halicci wannan kawai wargi ba ma khalaqnahuma illa bil haqqi ba mu halicce su ba sai da gaskiya walakinna aktsarahum la ya'lamun sai dai mafi yawansu ba su sani ba, mafi yawansu bayi ba su san haka ba, amma Allah ya ce ba wasa ba ne ba, ba wargi ba, ba zolaya ba ce ba, ba almabazzaranci ba ne ba. Gaskiya ta samu halitta inji Allah. To ita kanta gaskiyar, malam zai zo ya gaya mana me ya gaskiyar da Allah yake faɗa din ne. Wa qala ta'ala kuma Allah ya ce, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ cikin suratu sad ayata 27 malan yace wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila ba mu halicci sama da kasa da abin da ke tsakanin su a banza ba shine baatila a banza zalika dhannu alladhina kafaru wannan zatan kafirai ne haka shi yasa za su ci su sha su kwanta su ci su sha su kwanta su sha giya su nemi mata Sirawa shi kenan rayuwar kenan a nemi kuɗi a cinye ga sama ga ƙasa ga abin da ke tsakani a ce mai wannan bashi da wata manufa a kanka idan ka zo rayuwarka kawai bukatunka ne a rayuwarka ka nemi kuɗi ka ci ka sha ka kwanta ka yi bacci ka yi aure ka sha giya shi kenan wanda ya yi sama da ƙasan nan kai kana iya gina gida ka ba da haya kuma ka tsaya wa mai hayan nan cewa nan duniya lokaci yayi sai ya biya ka ka ce in ba haka bai fita har ma wata rana ka ce ka ƙara kuɗi har wata rana ka ce masa kai ka san daɗin dukiya kuwa a banza zan gina maka gida kai da mai haya ba to amma an gina sama an shimfiɗa ƙasa da arzikin da ke tsakaninta gaba ɗaya kai kuma baka biyan haya wanda yayi wannan shine bashi manufa kina bai san dadin ka arziki ba a zaka biya haya Allah yace zatan kafirai ne haka cewa a banza akai sama akai kasa bagat wa qala ta'ala Allah yace wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun cikin jafiya aya ta 22 Allah ya halicci samai da kasai bil haqqi da gaskiya walitujza kullu nafsin bima kasabat kuma don a saka wa kowace rai abinda ta aikata wa hum la yuzlamun Allah yace ba za a zalunce su su bai to nan mu fahimci wani abu a wannan aya da Allah yace Allah ya halicci samai da kasai da gaskiya sai yace kuma don a saka wa kowace rai kun ga wannan rayuwar da muke yi a yanzu haka wani ya taba cutanka ko ya gudu ma da kuɗi ko ya zage ka ko kuma ya cuce ka ya ha'ince ka ya ci amanar ka ya ma ƙarya ya ma ƙazafi gashi nan dai whatever wani ya dake ka wani ma ya zubar da jinin wani ya kashe masa ko ya tare masa hannu ko ya masa kaza gashi nan dai shi yasa aka kafa ƴan sanda aka kafa kocina aka kafa wane ne duk don a takkare saboda rayuwar da ake yi mu ɗin mutane ne da hankalinmu da wayenmu amma muna da ɗabi'a irin ta namun daji idan babu kula a tsakaninmu to kura ta ci kura akwai waɗanda Allah ya halicce su da zuciyar ƙeta da zalunci da son ka a zauna lafiya akwai waɗanda kuma Allah ya yi su shiru-shiru masu lumana a cuce su ma su yi haƙuri haka muke ta rayuwa to kuma gashi tafiya ake wani ya gama zalunci ya tafi wani an gama zaluntarsa ya tafi
yanzu idan aka ce wanda ya hallara mu muka yi ta wannan rayuwar shi ba zai dauki kowane irin mataki ba to ai an jingina masa zalunci kenan ya hallara mu wannan ya cuci wancan wancan ya cuci wancan a gama yin zalunci kuma duk wanda ya fadi ya mutu ya tafi kenan ba abin da za a yi in ya ci banza to wanda ya hallara mu kenan ba shi manufa wanda ya hallara mu kenan ba shi hikima wanda ya hallara mu kenan shine azzalimi
Allah ya ce kalla ta haka bane za a saka wa kowace rai in ta yi barna a karba in an barna sai mata a biya Allah ya ce wa hum la yuzlamun babu zalunci dan haka za a yi dole akwai ranar keke da keke ranar kin dillanci ranar biyan hakki aya ta karshe Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun amsa ta fito suratul zariyati aya ta 56 Allah ya ce ban halici aljinna aljanu wal insa da mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta mini kenan shine wannan al'amarin duzan can kenan gaskiyar da aka halici sama da ƙasa domin ta bauta ce al'amarin da aka halice mu domin sa aka turo mana annabawa da manzanni aka saukar da littattafa aka hukunta kiyama aka dora siradi aka dora mizani aka yi wuta aka yi aljanna bauta ce Allah yake illa liya'budun sai don su bauta mu to kun ji dalili ka ji ta yadda biyan hayar ka zai taso idan ka mai da hankali akan wannan al'amarin ka ba shi muhimmanci sama da komai ka biya hakkin ginin sama da aka maka ka biya hakkin shimfiɗar ƙasa ka biya hakkin gatar ni'imomi da aka yi maka tun daga halittarka zuwa mallakenka to ku rabu da Allah lafiya ko ku shi Allah haduwa ake da shi ba rabuwa ake da shi ba ko ku haɗu da Allah lafiya man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake da fatar ya gamu da Allah lafiya to yayi aiki na kwarai kuma in ya tashi bauta kare bauta kowa sai Allah Allah ka mana arzikin bauta maka ka tabbatar da gadigan mu akan tauhidi ka ba mu albarka wannan wata ka sanya mu cikin salihan bayinka usalli Allahumma usallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله